This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Da sauran abokai yake muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata 25 ga watan Yuni 2024. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira da Farfesa Bello Badada kan dacewa ko rashin dacewar baiwa gwamnoni ikon yin tasiri kan manyan sarakunan gargajiya a Najeriya. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban wanda Ramatu Garba Baba ke gabatarwa, inda yau shirin ya duba batun dalilai da ke jan hankalin baki zuwa ƙasar Turkiya duk da zargin wariya da ci da gumin baki. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan alfanu ko rashin alfanun baiwa gwamnoni ikon naɗa manyan sarakuna da cire su. Lambar wayar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-9-6-5-0. Amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, kungiyar tarayyar Turai da kasar Ukraine sun fara tattaunawa akan batun shigar Ukraine cikin kungiyar kawancen tsaron NATO. Wani mataki da zai iya daukar shekaru kuma wanda tarihi ya nuna cewa Russia ta yi yunkurin hana yuwarsa. Tattaunawar na zuwa ne shekaru 10 bayan da dakarun Russia suka mamaye tsibirin Crimea don hana Ukraine kulla alaka da kasashen yamma. Tattaunawar shiga kawancen ta fara kankama ne yayin wani taron gwamnatocin kasashe da ya gudana a Luxembourg. Naibin Prime Minister haɗaɗɗiyar kungiyar kasashen Turai da yankin Atlantic, Olga Estefanishina, wato Estefanishina ke jagorantar tawagar kasar Ukraine. An kashe mutane da dama a harabar majalisar dokokin kasar Kenya yau Talata, yayin da 'yan sanda suka yi arangama da masu zanga-zanga a sanadiyar nuna rashin amincewarsu da wata dokar da za ta ba da damar ƙara yawan harajin da ake biya da aka tabbatar da ita. 'Yan sanda sun harba harsashe na gaske baya ga harba barkonun tsohuwa da harsasan roba wanda ya gaza tarwatsa dubban masu zanga-zangar waɗanda ke buƙatar 'yan majalisar dokoki su ki amincewa da ƙudurin dokar. Wakilan AP da Reuters sun ce sun ga wasu gawarwaki da idanunsu kwance a ƙasa a harabar majalisar. An kuma ba da rahoton cewa da dama sun jikkata. Ginin majalisar ya kama da wuta, lamarin da ya sa ginin ya turnike da hayaki bayan da ɗaruruwan masu zanga-zangar suka yi kukan kura suka wuce shingayen da 'yan sanda suka kafa suka shiga cikin rukunin ginin. Daga bisani an kashe wutar. Wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai yau Talata ya halaka mutane 10 a dangin Ismail Haniyeh, shugaban Hamas da ke hijira a Qatar, a cewar jami'ai da wasu iyalansa. Harin ya afka wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na Shati da ke yammacin birnin Gaza. Wasu hare-haren Isra'ila a baya sun halaka 'ya'yan Haniyeh su uku. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta sun auna wasu gidaje a hare-haren saman da suka kai Shati da wani wuri a arewacin Gaza wanda aka ce mayakan Hamas din da suke da hannu a kai harin bazata ga Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara ke amfani da shi. Fadan baya-bayan nan na zuwa ne bayan da wata kotun kolin Isra'ila ta wajabtawa hukumomin sojin Isra'ila a tilastawa ɗaliban makarantar addinin Yahudawa shiga aikin soji. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiyar mayakan wata kabila mai dauke da makamai a Myanmar ta kwace ikon wani gari da ke gabar teku inda aka girke dakarun sojoji da suka yi juyin mulki a daura da firin jirgin sama. Bisa bayanan da majiyoyin soji da 'yan yankin suka yi wa AFP yau Talata, rikici ya kaure a yammacin jihar Rakhine tun bayan da mayakan Arakan suka kai wa sojoji hari a watan Nuwamba, wanda ya kawo ƙarshen wata tsagaita buɗe wuta da aka yi tun bayan juyin mulkin sojin 2021. an kwashe kwanaki ana bata kashi a yankin tsibirin Ngafali wanda ke kudancin jihar inda aka shimfida wuraren shakatawa na alfarma a tekun India. A ƙarshe, wani jirgin saman jannati na Sin mara matuƙa wato mara mutane a ciki ya dawo duniyar mu yau Talata dauke da ƙasa da samfurin duwatsu daga sashi mai nisa na duniyar wata. A jiya Litinin da rana ne da Change Probe ya sauka a yankin Mongolia na China, wanda ya kawo ƙarshen wani aiki da ke cike da tarihi wanda aka faro shi tun farkon watan Mayu a sa'ar da aka ya tashi daga wani wuri a lardin tsibirin Hainan. Shugaban cibiyar binciken al'amuran sararin samaniya ta ƙasar, Zhang Qijian, ya ce an yi nasara jin kaɗan bayan da probe ya sauka. Shugaba Xi Jinping ya fitar da wani saƙo inda ya ayyana Change 6 da wata gagarumar nasara a yunkurin China na ganin ta zama ana ji da ita a ɓangaren harkokin sararin samaniya da kimiyyar samar da makamashi.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu daga Najeriya. Tun bayan dawowa mulkin demokuraɗiyya a jamhuriya ta hudu a shekarar 1999 ake ta samun saɓani tsakanin wasu gwamnonin jihohi da sarakunan gargajiya, inda a wasu lokuta ma gwamnonin ke amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya ba su, suna hukunta ma sarakunan da suka saba umarninsu ko kuma suka ƙi bin ra'ayoyin siyasarsu. A hirar da ne da Farfesa Bello Bada, malami a Jami'ar Usman Danfodio, na fara da tambayarsa ko ya yake ganin dacewa ko rashin dacewar baiwa gwamnonin jihohi a Najeriya ikon yin tasiri kan manyan sarakunan gargajiya a ƙasar. Sai ya ce,
to kusan abinda abubuwa ke ta nunawa in ka duba daga shekara ta 1999 zuwa yanzu, kusan jihohi da yawa haddi a arewacin Najeriya ana samun takun saka tsakanin gwamnoni da kuma manyan sarakuna a jihohinsu. Kuma babban matsalar ita ce siyasa. So da yawa za ka iske cewa gavana ya san muhimmancin sarki, ya san sarki ya gadi jama'a, jama'a sun gade shi, daga yana kokarin shi da siyasa tai. Wasu lokuta a lokacin da ya bi siyasa tai, ko da an yi nasara, to gaba kuma za a samu wani lokaci zai kare lokaci ne shi gwamna wani gwamna shi dauka daga gare shi, watakila wannan gwamna baya sha'awar wannan sarki an samu sabani. To wannan shi a babban matsala da ke nan. To kuma abu ne mawuyaci yanda kasar ga take, tunda kana ganin wasu gwamnoni sun kikiro sarakuna babu iyaka. Abu ne mawuyaci ka ga kaka za ka yi da so idan ka dauke su daga jihohi.
To shin kana ganin lokaci yayi da za a baiwa manyan sarakunan gargajiya kariya wajen samar da doka ta tarayya, ganin irin abubuwan da suke ta faruwa a yan kwanakin nan?
Watan doka ta tarayya tana da amfani, amma zaɓen mutanen kirki da suka san abin da suke yi, suka san kuma kishin ƙasarsu da jihansu da darajar mutane, zaɓensu wajen shugabanci a jihohi shi yake muhimmanci ne da komai.
Kana ganin cewa kenan yanzu batun naɗi ko tsige sarki ya danganta da shugaba da aka zaɓa kenan?
Watan shugabannin da ake zaɓe waɗanda ke gwamnoni mafi yawa, ai shi yasa kake ganin ƙasar kanta ita Najeriya shi yasa take cikin babban matsala, saboda babban abin da ya fi damun su siyasa kuma tasu siyasa. Wannan yanda za su yi su kai ga madahin iko, su kai ga baitul mali, shi ya fi damun su. Wajen ƙoƙarin su kama wannan suna iya saɓani da kowa, kuma suna iya hita batun al'amarin jiha wanda ya shafi talakawan jiha wajen ƙoƙarin su kai ga wannan. To in da duk shugabanci ya fada hannun mutane da a haka, to za a ci gaba da samun matsala. In ka duba akwai wasu jihohi kusan kowace ƙaramar hukuma tana da babban sarki, haka za ka yi da irin waɗannan. Kowace ƙaramar hukuma an yi mata babban sarki, kuma shi kenan an ce shi ma yanci gare shi kamar kowa. To kaga irin waɗannan abubuwa duka za ka ga akwai aiki ba ƙarami ba jan aiki.
To menene ra'ayinka dangane da cire sarki ko nada sarki bisa dalilai masu kama da na siyasa?
Ai babu hujja. Idan wata in ka duba sha'ani na sarauta al'ada ce ta mu kuma mai kyau wadda tushenta addinin mu shi a tushenta. Lokacin da ya zamanta sarki kusan shi a komai. To sannu lokaci yana zuwa da abin da zamani ya kawo. Sai ya kasance sarki yana ji yana gani. Bai da 'yan sanda sannan ba shi da baitul mali ƙarƙashi ne. Bai da iko aikin ɗaukar mutane aiki. Bai da iko ladabtar da mutane da makamantansu. Amma saboda tarihi wanda akwai ya za al'umma ta yi suna so ne. Suna gani ne shi ne a shugaba su gare su. Wanda an na al'ada wanda an na gadin gadin. Shaura na siyasa suna da lokacin da an ka diban musu. In suka to suka yi tasuwa wannan jam'iyyar ta yi ta tarawa. In ya zarawa ta bashe ta wata jam'iyyar ta shige gaba gabanta ita kuma ta taka ta tarawa. Amma sarakuna suna nan. To amma in ya zan koyo shi gwamna ya ga dama. Ya naɗa sarkin da ya ga dama. Ya cire kuma sarkin da yake gani ba ya so. To wannan yana zube martabar sarauta. To kuma idan martabar sarauta ta zube, mu waye gari kenan mutane ba su da shugabanci wanda sun kanatsu da shi. Waɗanda muke kuri da su suka yi muna mulkin mallaka, ai kaga su ne Ingila. Ingila suna da masarauta. Ai su ma waɗanga canje-canje sun shahi su. Ai lokuta wanda sarkin su shi a shi ke kashe kuɗi da komi duyan da yake so. To amma canje-canje sai ta kawo majalisa daban kuma masarauta daban. Amma sun iya tahiya da girmamawa ga masarautunsu. Ko ba ka gani irin waɗanga canje-canje. Kaga a nan wurin mu sun yi mu ƙwarewa a wannan wuri. Amma ga mu kuma mu namu sarautu sun yi nasu inganci sun yi nasu asali ga namu gani. Amma
Farfesa Bello Bada kenan. Malami a jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto a hirar da ni da shi. Yau akan wannan batu na alfanu ko rashin alfanun bayo gwamnoni ikon naɗa manyan sarakuna da cire su a Najeriya. Za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku an jima. Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla
wani gari
bai kai ga basu da nisa ba
wani gari
bai canja da asuna ba
madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban kamar yadda watakila aka sani manya-manyan kasashe na duniya cibiyoyin harkokin kasuwanci suna baiwa al'umma dama mai dimbin yawa na samun arziki wanda ya sanya al'ummar kasar da ma 'yan kasashen waje ke tururuwan shiga don ganin sun nemi arziki
in dai kana nan da bizan ka kuma kana zama bisa ƙa'ida a ƙasan duk abin da 'yan ƙasan su ɗalibai suke amfana da shi to kai ma kana amfana da shi
to sai dai kamar yadda aka sani rayuwa a manyan birane na ƙasashe da dama na cike da ƙalubale musamman cibiyoyi na tattalin arziki idan muka ɗauki Najeriya ga misali akwai birnin Lagos inda ake samun hada-hada mai ɗimbin yawa na tattalin arziki sannan a Turkiya akwai Istanbul da ta yi fice wajen gudanar da hada-hadar kasuwanci da ke bunƙasa tattalin arzikinta sai dai ta kasance mai cike da ƙalubalen rayuwa
wani bai shanta ba to ka zo kusa da shi kuma kana shanta ba hayaƙin ne yana cutar da shi ko guri ne wanda ake tsayawa domin taron mota a shiga ka zo tsakiyar jama'a kana shanta ba ba za ka dan je gefe ba domin ka sha abinka tunda kai ka jarabti da wannan shanta ba
dalibi baya daukin fami ko dai kana aiki ko kuma kai dalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla so wannan abun yana sa wato ana samun damar dalibai ana cutar su da sauransu haka
to a cikin shirin za a ji labari na hawa da gangara daga bakin bakin namu da yanda suka iya shawo kan waɗannan ƙalubale a kokarin su na samun rayuwa mai inganci fiye da wanda suka barwa kasashen su na asali sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, to rahotanni dai sun nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da ta fi mu'amalar kasuwanci da Turkiyya a yankin kudu da hamadar Saharar Afirka. Binciken ya nuna cewa 'yan Najeriya fiye da 500,000 ne ke zaune yanzu haka a ƙasar Turkiyya. A tattaunawa da wasansu, sun shaida muryar Amurka abubuwan da suka fi jan hankalinsu.
Sunana Khadija Anas, kuma karatu ne ya kawo ni nan Istanbul. Ina karantar dentistry ne a Marmara University. Akwai abubuwa da dama da suke birge ni sosai a ƙasar nan. A matsayina na musulma, duk inda na jiya nake so na yi sallah, gaskiya akwai masallatai ko ina. Amma shago ne nan kusa, shaguna akwai su, ba sai mutum ya tashi yayi tahiya sosai ba su dan ya samu abin da yake nema. Akwai shagunan kusa, komai dai suna nan.
Sunana Bashir Saleh, wanda aka fi sani da Al-Gusawi. Ni dalibi ne, karatu ya kawo ni a kasar Turkiyya. A can nake karatu na digiri.
Damammakin da ke ga Turki, wanda ya zo nan Turki, matukar yana da jajircewa sosai nan nan ka kalubalen da mutum zai fuskanta a nan kasar. Na san mutanen da sun zo nan a bangaren scholarship yanzu sun zama 'yan kasa, a kodin da sun gina gidaje sanadiyar business da suke yi. Wanda mai yiwa da mutum na a kasar shi ne Najeriya, maybe da ba zai samu irin waɗannan damammaki ba.
A zahirin gaskiya abubuwan da suke birge ni a kasar Turkiyya suna da yawa sosai, musamman ma a manyan biranen kasan kamar irin su Istanbul da Ankara da sauransu. Zaka ga akwai motoci na gwamnati, akwai train jirgin kasa, akwai shi ma nau'i ne daban-daban, sannan akwai irin su cable car wanda yake tafiya a igiya ta karfe, wanda galibi motoci ba su zuwa da sauransu, to anan shi yake amfani. Sa'annan kuma akwai jirgin ruwa. To kuma dukkanin waɗannan abubuwan da na lissafo fa, kati ne mutum yake zuwa ya yanka, sannan zaka je ka sanya mai kuɗi na wata, wanda zaka samu sauki sosai a wannan kuɗin da zaka samu, musamman idan kana ɗalibi. Kai ko ba ɗalibi kake ba, akwai sauki fiye da mutum a ce zai je ya ɗauki taxi ko wata mota daban wanda ba irin wannan ba, wanda dukkanin waɗannan tafiyoyin da dukkanin waɗannan abubuwan da na ambata a naira 500 ɗinka ta Najeriya za ka yi amfani da shi domin kawo waɗannan abubuwa. To wannan abun yana sauƙaƙe mai mutanen ƙasar rayuwa sosai da sosai, saɓanin mu a ƙasashenmu na Afirka da Najeriya ka galibi ba haka ba ne.
Ta bakin Kabir Ahmad Hamza. Sai dai duk da wannan damar, akwai ɗalibai da dama da suka ce suna fuskantar matsala saboda yanda ake ci da gumansu. Jamila Mensa, da ta kwashi fiye da shekaru 2 a ƙasar, ta ce akwai wasu tsare-tsare da ba su dace da baƙi da ke neman abin rufa kansa asiri ba.
Na zauna taki kusa da shekara 2. Na bar wujin saboda ba ko bai jin daɗin wujin saboda migration laws nan. She aikin kuma in kai aiki ba takarda, she ba wani insurance kai. In kai aiki kanda mutum ne yana ma decide bai ya biyan ka, don shi ya bar zama wujin yayi wuya saboda shi na bar wujin.
To baya ga haka, akwai zarge-zarge a game da matsalar wariya da ke ƙara kamari a Turkiyya, kamar dai sauran ƙasashen duniya. Don ko a bara, wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta bayyana yanda 'yan Afirka baƙaƙen fata ke fuskantar gagarumin ƙalubale wajen adama da su a harkokin da suka shafi al'umma a ƙasashen ƙetare.
A da Turki ba su da irin wannan matsala ta nuna wariyar launin fata da sauransu, amma yanzu lallai suna yi, musamman ma wai ba wai launin fata zalla ba. Kusan su kawai in dai ba ɗan ƙasa kake ba, Balarabe kake, ɗan Rasha kake, ɗan wace ƙasa kake, su lallai mutum zai iya fuskantar tsangwama da kuma wasu matsaloli daban. So za a iya cewa kamar ƙabilanci haka, musamman lokacin siyasar nan da ta shigo abun ya ɗan yi muni.
A irin haka ne idan wasu Turkawa suka ga irin 'yan ƙasashen waje wanda suke da daman yin aiki, suna yin aiki wurjanjan yanda ya kamata, irin yanda suke yi ko sama da su, to sai su ɗan rinƙa jin wani abu a ransu. Ya wannan zai zo ya fi ni yin aiki yanda ya kamata, ya za a fi yabon wannan sama da ni, ko ya wannan zai rinƙa samun kuɗi sama da ni. Musamman kila in ka zo kila kana da wani ƙwarewa a wani abu dangane da wannan aikin, ana iya ɗora ka a wani matsayi a gurin aikin nan sama da wani baturken.
Har wa yau Malam Bashir ya ce akwai wannan matsalar, Don haka akwai buƙatar kauda kai muddin ana son a cimma buri.
Bana bibiyar pages dinsu na bloggers dinsu na kasar saboda suna cikin waɗanda suke taimakawa maybe a racism ko su Larabawa ko 'yan Syria ko 'yan Afghanistan da sauransu ko 'yan Africa. Su wannan abun ina kokarin nisantar duk abin da shafi social media na kasar saboda yana harzuka mutane suna abin da bai dace ba. Idan kuma aka zo wajen aiki kila kai aiki a kibiyanka ko ka samu wani wanda yake bai kyautatawa so ba ne gaggawa wajen aiki gaskiya duk inda za ni ina kokarin in dan kalliya yanayin aikin yake shin aiki ne mai kyau wanda ni a matsayina na dan adam zan iyawa ko ko a aikin mutum biyar ne za su loda maka kai so ina kallon irin waɗannan ayyukan sai in je in yi ta yanda ina da yakinin wanda zai sani aiki ba zai cuce ni ba kuma ba zai wato ainihin dabbantar da ni wato ya bautar da ni ba da sauransu so ina kokarin wannan dan akwai wanda na taba aiki wajen shi ina ga nayi aiki tsawon watannin da ni ina aiki da shi zai kai shekara 3 amma albashin da ya bani ba ni tsammani ya kai na shekara 1 ma gaba daya so ya tarirrike min kuɗi haka cuta da sauransu so akwai ire-iren mutanen da zaka samu tunda bamu da working permit daga cikin daman kalubalen da muke fuskanta a Toki shine dalibi baya da working permit ko dai kana aiki ko kuma kai dalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla so wannan abun yana sa wato ana samun damar dalibai ana cutar su da sauransu haka
to da fatan dai gwamnatoci da suke waɗannan kasashen za su yi kokari su hankalta akan irin wannan kalubale domin masu sharhi sun nuna cewa baki sukan shiga da arziki kuma duk kasar da ta zamanto tana baya zaka samu bata da baki a cikin ta
to akwai yiwuwar mutum idan yana son ƙara samun damammaki so zai iya matsawa kasashen turai can da ana neman ma'aikata kuma akwai yanayin rashin muguntar su ga ma'aikata ƙara samun wasu damammaki a abin da ya shafi rayuwa domin in taimaki ɗan uwana da kuma ƙasata insha Allahu ta'ala
madalla to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka Jamutu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa a ganin ku menene alfanu ko rashin alfanun baiwa gwamnoni ikon naɗa manyan sarakuna da cire su kamar yadda muka ce lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850 muna sauraron ku to waye akan layi daga jihar Kaduna
sunana Adamu Jeji daga kamfanin fata da ke garin Jaji a nan Kaduna Najeriya
to Adamu menene ra'ayinka
a ni ra'ayina har ga Allah yana da kyau gwamnatin tarayya ta kwace hurumin rantsar da sarakuna musamman idan ka duba mu arewacin Najeriya zan wa al'ada wajen gwamnoninmu ba shakka muna kira ga gwamnatin tarayya ta karɓa wannan hurumi saboda duk yanzu idan ya zama sabon gwamnati sabon zanji kenan ake so a riƙa yi wanda ba shi muke fata ba muna fata gwamnati masu irin wannan ke kiri su shiga cikin tejin su kala irin waɗannan abubuwa Allah muke roƙo ya sa shugabannin mu su gane nagode
to amin Waye akan layi daga jihar Zamfara?
Lallaji bargari daga Zamfara.
To, muna jinka. Menene ra'ayinka?
Na'am, ni ina ganin ni abin da ra'ayina a nan shine su sarakunan ne ya kamata su rike ainihin daraja su rinka shiga su daina shiga harkokin al'amuran siyasa. Wannan shike kawo matsala. In ba haka babu tattu za a yi a ce gwamna ya zuka ya ci ga sarki mai daraja ta ɗaya ko mai daraja ta biyu shi ne su sarakuna ya kamata su rike daraja su rinka shiga cikin su daina shiga cikin al'amuran siyasa
amma ba ka ganin cewa ana zargin su 'yan siyasar ne suke tsinda masu ko suke saka su cikin siyasar
eh to akwai haka nan amma kuma ni abin da nake gani idan sarki ya rike daraja ta ce iyaka duk kowane fati ya zo inda kake karɓe shi da hannu biyu amma wajen cewa ga wanda nake so ga wanda ba ni so to bai taso ga sarki.
To mun gode, yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger, waye akan layi?
Assalamu alaikum, kuna tare da babban mai sauraron ku Afirka Sku unguwar wadatawa jamhuriyar Niger.
To Abdi, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina da zamba da bisa ga wannan dambarwa ta abin da ya shahi sarakuna, gaskiya bai kamata ba ana sa siyasa cikin harkokin sarakuna, don sarakunan gargajiya uwayen ƙasa ne, su ne cigaban ƙasa. Idan an ka ce an sa siyasa cikin lamarin, babu cigaba, kenan tattalin arzikin cigaban ƙasashe zai koma baya. Mu fatan mu son muka azamna a gyara, don Allah da Annabi bai kamata ba a sa siyasa. Mu muna son duk abin da zai kawo ƙasashen mu cigaba, shi ne muke fata. Muna fatan Ubangiji Allah shi shishe mu, mu zama tsinci madarmin ki dai, mu ba sarakunan mu na gargajiya uwayen ƙasa darajar su, don Allah da Annabi.
To mun gode, yanzu kuma za mu dawo Najeriya amma jihar Taraba, waye akan layi?
Mai magana Alhaji Uba Tawakkari daga ƙaramar hukumar Idi jihar Taraba.
To Alhaji Uba, menene ra'ayinka?
Ra'ayina nan shine gaskiyar magana, gwamnoni suna mugun ma sarakuna rashin kunya, amma sassan darajar sarakunan gargajiya kuwa a da can sarakuna da suka shuɗe na baya da gwamnoni ba haka aka yi ba. Amma me yasa sarakuna gwamnoni suka rena sarakuna? Mu ra'ayin manzo shine so shine samu a ɓangaren gwamnoni, a ɓangaren sarakuna daga jikin gwamnoni, a ɓangaren can.
To mun gode Alhaji Uba, yanzu kuma sai Abuja, waye akan layi?
Mr. Dashe.
To Mr. Dashe, muna jinka, yawa. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina batun sarakunan, gaskiya shi ne sarakunan su suka kai kansu.
Kamar ya su suka kai kansu?
Su suka sa fitu, ya sa hatta ake gobono ko chama na local government. Zai ke zai fi sarkin iyayen ƙasa, don ba su suka kai kansu ba.
Da alama layinka yana samun tangarda, don haka bari mu je jihar Kano. Waye a jihar Kano?
Mansur ne daga Kano.
To Mansur, menene ra'ayinka dangane da wannan mawdu'in mu?
Yawa, to ni ra'ayina shi ne, idan misali wani na sarauta sai wani ya zo cire shi.
Muna jinka.
Yawa, ra'ayina shi ne na ce idan mutum yana sarauta wani ya zo ya cire shi. To ya kamata wanda ya haurin gaskiya ya amsa wancan da aka cire, inda ba wani laifi aikata ba.
To mun gode Mansur daga jihar Kano, yanzu kuma sai jihar Kebbi? Waye a jihar Kebbi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amma wa alaikum salam, da wa muke magana?
Sunana Bala na Buta, samuna ka shanga local government.
To Bala, menene ra'ayinka a gurguje saboda lokaci?
To abin da ke ra'ayina ne, sai dai mu ci gaba da addu'a Allah shi mana sauki, amma ya kamata.
Bala kana jin mu? To ina ganin mun rasa layin Bala. To masu sauraro, mun gode da jin ra'ayoyinku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To Hafiz, a taƙaicen yau Talata, ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Ukraine sun fara tattaunawa akan batun shigar Ukraine cikin ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO, wani mataki da zai iya ɗaukar shekaru kuma wanda tarihi ya nuna cewa Rasha ta yi yunkurin hana yiwuwarsa. An kashe mutane da dama a harabar Majalisar Dokokin ƙasar Kenya yau Talata, yayin da 'yan sanda suka yi arangama da masu zanga-zanga a sanadiyar nuna rashin amincewarsu da wata dokar da za ta ba da damar ƙara yawan harajin da ake biya da aka tabbatar da ita. 'Yan sanda sun harba harsashai na gaske baya ga harba barkonun tsohuwa da harsashen roba, wanda ya gaza tarwatsa dubban masu zanga-zangar da ke bukatar 'yan majalisar dokoki su ki amincewa da ƙudurin dokar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, da producer mu Fiona Wamai, da ma injiniyan mu na yanzu Chan daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.